بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سكن أبودي رمك الله تعالى ودكارا يرم يوغني نقومكو أتشتم وطن رمضان hijira 1447 wadda ya daidai da 27 ko da 8 27 ko ga watan 2 miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dace gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin ainihin wannan wata cikin suratul kafir rarukan Allah ta'ala ya mana muwafaka idan ya babu sumanta ba mun tsaya kan aya ta 104 yau kuma za mu tashi akan aya ta 105 sai Allah madaukakin sarki ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
الله مدوكين سركي يچه اولئك الذين كفروا كاغا وئن چن دو سكا كافرتا بآيات ربهم دعوهم اوبنجينسو walika'ihi kuma suka kafir cewa haduwa da Allah cewa babu wani abin da ake kira alkiyama habidat amalu ce ba habidat amalu sai ayyukan su suka lalace suka baci Allah ya ce ko fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wa ba alkiyama ba za mu sa musu ainihin mizani ba wanda za a aiwatar da ayyukan su ko wanda za a auna ayyukan su shine malai yace hadhihi al-aya wannan aya ta tahaddath anil kuffari tana bada labari ne akan kafirai alladhina ankaru ayatullahi wannan da suka inkari dangane da ayoyin Allah wa kadzabu bil ba's kuma suka kayyata cewa babu ta yadda al-kiyama suka ce babu wani abin da ake kira al-kiyama wal hisabi kuma suka kayyata bincike da Allah yace zai wa mutane gobe alkiyama shine malai yace fa kanat natijatu zalika sai zamana ainihin sakamakon haka an badalat a'maluhum kulluha sai Allah ya bata ayyukansu dukkan su duk ayyukansu sai zama ya baci a dalilin sun karyata mai ayoyin Allah a dalilin sun karyata mai babu alkiyama a dalilin sun karyata mai babu bincike da zai wa dan adam ai masa a bai sakamako to a wannan dalili sai Allah ya bata ayyukansu da aka yace fala yakunu laha qimatun wala waznun yawm alqiyamah babu wani abin da za su samu na kima ko wani abin da za a auna na aikin su gobe alqiyama li anna shart qubul alamal domin shartin karban aiki shine huwa aliman shine iman shartin da ake karban aikin mutum shine imani wanda bai da imani ba a karɓi aikinsa shi da za ku ga ayyukan musulunci mu ɗauki misali sallah aka ce sallah tana da sharuɗa guda biyu ko tana da sharuɗi kala biyu akwai sharuɗi na wajibin sa na wajibcin sallah akwai sharuɗi na ingancin sallah to a sharuɗin wajibcin sallah sai suka ce akwai al-islam sai mutum ya musulunta sai ya zo musulmi kafin yayi sallah Allah ya karba shi yasa sharadi ne na karban ayyukan mutanen imani, to wanda ya kafircewa ayoyin Allah ya ƙaryata su, ya ƙaryata tayar da ɗan adam, ya ƙaryata bincike a ayyukan da ɗan adam yana da imani bayan shi. To a dalilin rashin wannan imani sai aikin su ya lalace, da haka sai aka ɓata ayyukansu. Kuma tun da an ɓata ayyukansu ba su da komi. To mutumin da bai da komi yace za ka ɓata lokaci ka sa mizani don ka auna abin da ya yi, daman bai da abin da ya yi. Shi yasa yace wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za a sa musu wani abin auna ma'auni ba wanda za a auna musu ayyukansu gobe alkiyama, babu shi. Yace li anna sharta qubuli al'amal, domin sharɗi na karɓan aiki wal iman, shi ne mutum ya zama mai imani. Su za ka ‘yan uwa, lalle mu koma mu gyara ai imaninmu. Ai malai ce ula’ikal aksaruna, wa’annan wadda suka fi ainihin asarar aiki, umul ladina jahadu bi ayati rabbihim, su ne wa’annan da suka jayayya da ayoyin Ubangijinsu. Wa kadzabu biha, suka ƙaryata ayoyin Allah ɗin. Wa ankaru liqa'ahu yawmal qiyamati, suka inkarin haɗuwa da Allah gobe alkiyama. Fa batalat a'maluhum, sai ayyukansu suka ɓace bi sababi kufrihim, a dalilin kafircinsu. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati qadara, ce babu wani abin da za a kwatanta a tsayar musu da shi gobe alkiyama. Don me yasa? Saboda ba su abin da za a yi amfani da shi wajen karɓan ayyukansu. Mene ne shi? Imani. Ba su da imanin da za a yi amfani da shi don a gwada karɓan aikinsu da shi. Wanda yake gwada mana cewa ashe mutum kada ya sakaci ya yi wasa ya ɓata aikinsa. Ta yaya mutum zai ɓata aikinsa? Ta hanyar kafircewa abin da Allah ya ce a yi imani da shi. Allah ya aiko da Alƙur'ani, ya aiko da saƙonni cikin Alƙur'ani, kuma ya ce a yi imani da abin da Ƙur'anin ya zo ya bayyana. In kai shakka shi kenan ka fita. Da haka mutum baya ainihin mai, baya shakka akan ayoyin Alƙur'ani. Shi sa ma ne ya ce kafaru bi ayati rabbi, sun kafirce ayoyin Ubangijinsu. Ai jahadu al-adillati, sun yi jayayya da dalilai wal barahin, da hujjoji. Allati anzalaha Allahu, wadda Allah ya saukar da su. Wa liqa'ihi, kuma sun yi inkarin haɗuwa da Allah. Wa kadzabu bil ba'si, kuma suka ƙaryata tayar ba. Sai ya ce wal jaza'u yawmal qiyamati, sakamakon su gobe alkiyama. Wa habitat a'malu, sai ayyukansu su lalace. Ai badalat, sun ɓaci. Wa zahabat, ta tafi a banza. Wa lam tanfa'u, ko ba za su amfana da su ba. Da haka sai ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu aje musu wani ma'auni ba gobe alkiyama. Ai la takunu lahum qimata wala qadara inda Allah, ba su da wata kima da za a musu ko wani gwargwado da za a aje a wajen Allah. Da haka duk abin da suka yi ya tafi a banza. Al-Imam Ibn Kathir da ya dubi wannan aya ya ce ha'ula alladhina jahadu, ya ce wa'ancan su ne wa'anda suka yi jayayya. Hujjatullahi, hujjoji na Allah. Wa adillatihi, da dalilai na Allah. Wa kadzabu bil ba'si, suka ƙaryata tayarwa cewa babu alkiyama. Sai ya ce wal jaza'u, haka sai zama sakamakonsu. Badalat a'maluhum, sai ayyukansu suka ɓaci. Li'anna mai faqadat shartul qubuli, domin me wa'annan ayyuka sun rasa dalili ko sharɗi na karɓa. Wa huwa al-iman, shi ne imani. Idan mutum baya da imani, to baya da dalilin da za a karɓa aikansa. Wa qala aidan, al-Imam Ibn Kathir ya ƙara faɗa ya ce la nas'ulu lahum mizana, ba za mu ainihin ɗora mu auna musu wani abu na mizani ba. Li'anna a'maluhum ba'ila, domin ayyukansu sun ɓaci, babu wani abin da za a duba a ciki. Abdurrahman As-Sa'idi cikin Tafsirul Karimur Rahim, cikin tafsirinsa ya ce hadha yadullu ala anna al-kafira, ce wannan yana gwada mana cewa lallai shi mutum kafiri mahama amila, duk abin da ya aikata min a'malin na ayyuka zahiru alkhair wanda abayanan su na alkhairi ne fa innaha la tanfa'u to naji ba zai amfane shi in dai mutum kafiri ne duk yadda ya aikata aiki ko mun kin aiki to na aiki ba zai masa amfani ba yawmal qiyamati gaba alkiyama li adami wujudil iman a dalilin rashin imani ashe kun ga ya kamata mutum kada yayi wasa da imaninsa mutum in yayi wasa da imaninsa to yayi asara na badon fahimta da haka dan adam yayi kokari yayi aiki sa Abu Huraira ya karɓo mana hadisi hadisin da ainihin Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yati ar-rajul yadda sha'ani yake mutum zai zo al-azim mai girma as-samin mai kiba yawm al-qiyamah zai zo gobe al-qiyamah la yadhunu 'inda Allah jinaha ba'udat amma an zo wajen Allah ba yi da nauyin da yake na kuda ko sauro mutum ne zai zo kato da shi jibgege amma a filin alkiyama sai zama inda za a ɗauke shi a ɗora a kan mizani bai kai nauyin sauro ba mai sa babu imani tare da shi sau da aka yan kwa mai tattalin imanin ya ce ikrahu in shitu manzo Allah ya ce musu in kuna so ku karanta ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za a samu su wani mizani ba gobe alkiyama wanda za a auna aikinsu wannan aya malamai sun fitar da ainihin waɗansu darussa a ciki darasi na farko suka ce al'imanu shardu asasi liqabulil amali ya ce wannan aya abinda take kura mana darasi na farko da za mu iya fitarwa a ciki shine shi imani shine asali kuma shine shar'i na asali na karɓan aikin duk wani wanda zai yi aiki so zaka duk abin da aka ce yana warware imani a matsayinka na mutum musulmi ka nesanta kanka da shi saboda idan ka yadda ayyukanka masu kyau suka taru kuma sai aka zo aka rasa imani Allah ba zai karɓe su ba domin shar'i ne na asali na karɓan aikin mutum imani darasi na biyu suka ce al-kufru shi kafirci yubidu jami'ul a'mal yana ɓata dukkan ayyuka mahama kanat duk yadda aikin mutum ya kasance kafirci yana ɓata shi bari mu baku misali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya je gun boka ko dan bugun kasa ko dan tsubbu ko masu kidaya da charbi a baka charbi a ce rike nan sai ka rike ce to daga gun da ka rike kirga zuwa go kaza sai a gaya maka cewa wannan lissafin ya gwada abin babu kaza babu alheri ko babu kaza kaza kuma kai ka yadda to imanin ka ya tafi shikenan aikin mutum ya ɓaci so da haka ƴan uwa mu sani kafirci yana rushe duk aikin da ɗan adam ya yi mai kyau don haka ba za a ɗora ayyukansa ba gobe a kan mizani darasi na uku malamai suka ce wannan aya tana gwada mana qimatul insan inda Allah laysat bil mazahari yace asalin qimar dan adam a wajen Allah bai kasance da abin da ya bayyana bane ba bil mazhar bane qimatul insani bal bima bil iman qimatul mutum a wajen Allah tana faruwa ne da gurgurdan imaninka da haka ƴan uwa kar mai sakaci ka yi abin da zai rushe imaninka kun ga musulunci yana da nawaqidul islam idan aka ce musulunci mutun ya warware to imanin sa babu daga duk abin da ke warware musulunci ka nesan ta kanka da shi in kana so in ka je al-qiyama ka zama kana da kima a wajen Allah dan Allah malam yace qimatul insani inda Allah laysat bil mazhari yace qimar dan adam a wajen Allah ba da abin da ya bayyana nasa bane bal bil iman asalin qimar mutum tana tabbata ne da imaninsa a ganka da daraja da qima da komai a wajen Allah to imaninka ne ke tabbatar maka da haka manzon Allah yake karantar da mu yace da yawa za ka ga wani mutum a cikin mutane asasa a gabara ko me birkita ta gama ne madafu'un inda al-abwab in an zo kofa za a shiga kowa ya zo ture shi ke yanzu wannan da me yake amfani wajen tabbatar da darajarsa ko rashin darajarsa da zahirinsa ko zahirinsa mutane suka duba suka yi masa hukunci sai manzon Allah ya ce law aqsama ala Allah la abarahu da zai rantsi a Allah ya ce Allah na rantsi sai kai kaza Allah zai kubutar da shi ma'anan kubutarwar Allah zai yi wannan abun dan kar ya kunyata bai tabbatar da matsayinsa imaninsa so daga ɗan uwa kar mu yi wasa wajen kiyaye imani duk wanda ya wasa ya bar imaninsa ya ɓaci ya lalace to yayi asara yayi asara saboda imaninka shi ke tabbatar da kimarka a wajen Allah Allah bai amfani da zahirinka shi yasa cikin wani hadisi yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai duba surarku ce wannan dogo ne wannan gajere ne wannan siriri ne wannan mai kiba ne wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne duk Allah bai amfani da wannan amma mai Allah yake amfani da shi Allah yana amfani da zukatanku ayyukanku da kuma niyoyinku to wannan ana gwada maka gwargwadon ƙarfin imaninka gwargwadon darajarka da imarka a wajen Allah ta'ala to daga kar mutum ya sakaci ya ɓata ayyukansa a aikin banza na hudu suka ce tahdhiru min gururi bil a'mali biduni aqidati sahiha wannan aya tana gargaɗin mutum kada ya rudu da yawan ayyukan da yake yi idan bai da aqida ingantacciya in bai da aqida mai kyau saboda kashe kenan yana daga cikin abin da za a yi la'akari da shi wajen karɓan ayyukan mutane aqidunsu wasan mutane musulmi akwai musulmai na gari wani kaje cikin zukuna ta iya ce ni musulmi ne ba ni da wata aqida ba ka da addini Allah da gaske ni musulmi ne ba ni da wata aqida ba ka da addini saboda aqida tana daga cikin abin da ake la'akari da shi wajen karɓan ayyukanka daga ana neman ka samu aqida mai kyau aqida ingantacciya ina ake a samu aqida ingantacciya mai kyau bittiba'il kitabi was sunna daga samu aqida mai kyau ingantacciya in ka bi qur'ani da hadisan manzon Allah amma idan ka bi son zuciyarka to shikenan ba ka da aqida mai kyau darasi na ƙarshe da suka fitar cikin wannan aya suka ce isbatul ba'si wal jaza wannan aya tana tabbatar mana da cewa me akwai mai tayar da dan adam sannan kuma akwai bashi sakamako za a tayar da kai in alkiyama ta yi bayan an tayar da kai za a bincike abin da kai bayan an gama bincika kuma za a baka sakamako da haka mutum ya tabbatar cewa akwai wani aiki mai girma a gabansa a tayar da shi daga kabarinsa a bincike abin da ya yi a wannan duniya sannan kuma sai a bayi sakamako. Sakamako kuma lahira guda biyu ne. Ana iya raba na uku ko? Amma sakamakon guda biyu ne. Ko dai gidan aljanna ko gidan wuta. Amma da nace ana iya raba na uku shine akwai wanda ake kaisme doron araf ko zuwa wani lokaci. To amma tun da suna da lokaci da su bar wurin, ai kaga shi ma can ne ko? Yawa shi sa sakamakon guda biyu ne. Kuma babbar illa da take ciki a lahira shine idan an yi hukunci an gama. Hadisi ya tabbatar waya daga Abu Huraira. Hadisi yana cikin Jawahirul Bukhari. Imam Abu Huraira ce in an yi hukunci gobe alkiyama kowa an bashi sakamakonsa, yan aljanna sun shiga aljanna, yan wuta sun shiga wuta, yace sai a zo da wata halitta tamkar rago sai a ajiye ta tsakanin gidan aljanna da gidan wuta. Hadisi na ingantacce. Idan aka ajiye wannan halitta a tsakanin gidan wuta da gidan aljanna, sai a kira wa ‘yan aljanna ce, ya aljanna, hal tarifuna hadha fa yashtari'ibuna wa yanzurun wa yaquluna na'am hadha al-maut. Za ce, ya ku ‘yan aljanna kun san wannan? Sai kowa ya waiwaya haka. Sai su duba in sun gani sai su ce, eh wannan mutuwa ce. Wai yuqalu ya ahlan nar, sai a juya gun ‘yan wuta. Hal ta'rifuna hadha, kun san wannan? Fa yashtari'ibuna wa yanzurun, su ma sai su juyo sai su duba. Wa yaquluna na'am hadha al-maut, shi wannan shi ne mutuwa. Abu Hurairah ya ce, manzon Allah sai ya ce, sai a umarni ita mutuwar ma sai a yanka ta. Idan an yanka mutuwa sai a ce, ya ahlul jannati khuludun fala maut, wa ya ahlun nar khuludun fala maut. Ce ku ‘yan aljanna ku dawoma ba mutuwa, kuma ‘yan wuta ku dawoma ba mutuwa. Abu Hurairah ya ce, manzon Allah ya ce, in ya so ka karanta wannan aya, wa anzirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. To wallahi kar mutum ya rafkana ya ɓata lokacinsa a wannan duniya, tana da iyaka. Iyakar shi ne iya ajalin da Allah ya ɗiba maka. Allah ya baka wuce minti ɗaya idan ya zo. Don haka mu dage mu yi abin kirki gabanin ajalinmu ya zo. Allah ka sa mu mutu a musulunci. Allah ka gafarta mana kurakuranmu. Allah ya ce, zalika jaza'uhum, wannan shi ne sakamakonsu, jahannama. Za a ba su, za a sa su a wutan jahannama. Don me yasa? Allah ya ce, bima kafaru, saboda abin da suka kafircewa Allah da shi. Bayan nan, wattakhadhu ayati, suka riƙe ayoyin Allah huzwan, wa rusuli, da manzannin Allah suka riƙe su huzwan, abin wasa, abin iskilanci. Sun riƙe ayoyin Allah da manzannin Allah abin iskilanci, suna iskilanci da su. Ai zalikal jaza'u, wannan sakamako wanda aka yi musu, aka musu liwubuɗe amalihim, ta hanyar ɓata ayyukansu, sannan kuma aka sa su a wutan jahannama bi sababi kufrihim billahi. Allah ya musu haka ne a dalilin kafircewa Allah da suka yi, wattikhadihim ayati, da kuma yadda suka riƙe ayoyin Allah ɗin, wa hujjaji rusuli, da hujjojin da manzanni suka zo da shi, istihza'a, suka riƙe su abin isgilanci, wa sukriya, da kuma ba'a, suna musu ba'a. Ko yanzu ka je wajen waɗansu mutane a gane cewa ustaz ne, ai ustaz ne, ka yi haƙuri, ka bi Allah. Wallahi wannan abu yana da lokaci. Wajen kai ma za ka zo kai musa ka ga hasu gubal kufar ma kanu ya amalu, ko ai an je lahira sai Allah ya kawo irin abin da kafirai suke wa bayin Allah a duniya, su ma ranar lahira sai Allah ya sa bayin Allah su yi musu. Sai a tambaya, hal suwibal kufar ma kanu min ya amanu. Su da ka karka damu, duk wanda yake iskilanci da ayoyin Allah yake yin abin da ya ga dama, to ya kasance ya yi tsara. Shi ne Malam ya ce, ذلك جزاؤهم جهنم wannan shine sakamakon su tun jahannama bima kabaru yace yace ai al aya bayyana mai liqabatul kuffar wannan aya ta mana bayani irin hukumar da ake wa kafirai allazina kadzabu bi ayati llahi wayanda suka ƙaryata ayoyin Allah wastahza'u bi rusuli kuma suka yi mai iskilanci da manzannin Allah ko kuma da manzon Allah fa kana jazaa'uhum nar sai da sakamakon su ta ne يوم القيامة جوب القيامة وذلك بسبب كفرهم وننكو أن يمسوني أدليل كافر جنسو وسكرتهم دبعث من الحق نسكي وغسكي إن كان لكذا غسكي سيمدانيس دنجين باعا أكم ونن غسكي انتاك سدنج مكا إسجلنتي سدنج مكا قياء سوى دكاتيا أكم غسكي مصمع وانا دامن مصمع ما قلن دعكي هركم كليكو yanzu idan mutum yaje zai hana mutane abin da suke na zalunci da cin hanci da rashawa sai wani ya ce kaga yan aljanna tun a duniya da mu sai mun ci ka ci imana kulan da zaka yi a wannan ko yawa in ka ce sai ka ci ba da zai hana ka ci amma akwai ranan da zaka zo kai amansa aman da ba zai fito ba kuma Allah ya bamu labari yace ɗan wuta za a kawo musu wani irin ruwa ya tajarra'u wala yakadu yusibuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit wa min wara'ihi adhabun kalim saka dan adam ya tsaya bi Allah iya son yin da zai samu kenan wala du darajar da Allah ya maka du matsayi da Allah ya maka in baka bi shi ba gobe sai ka bi komai kaskantuwa wanda duk yake ibin Allah ya kafircewa Allah zai zo ya fi komai kaskantuwa al-imam ibn kasir ne duba wannan ayat ce inna ma jazainahum bizalika sabab yace kawai mun sakanta musu ne bizalika da wancananka da irin wancan sakamako bi sababi kufrihim billahi a dalilin kafircewa Allah da suke wattikhadihim da kuma sun riki ayoyin Allah da manzannin Allah huzwan abin isgilanci ai sukriya suna musu ba suna musu isgilanci yace wa hadha min a'zami al-jara'i wannan yana daga cikin mafi girman jarima da dan adam zai wa huwa al-istihza'u billahi kai isgilanci da Allah to wannan yafi komai girma Allah ya tambaya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tabiru kada kafartum ba'da imanikum wanda duwe isgilanci duk wanda ya isgilanci da ayar Allah ko da wani abu na Allah to wannan fa yayi mafi girman jarima aka Ibn Kasir ya faɗa yace ya zo da mafi girman laifi a karanta maka ayar Allah kai isgilanci da ita wallahi ka zo da mafi girman abu sunubi mai girma ne yin haka wa huwa al-istihza'u billahi wa ayatihi wa rusuli daga mutum kar yayi inda kar ya dinga irin wannan abubuwa din Anas ibn Malik mun san wai Anas ibn Malik ko yana cikin kaduman gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yana cikin mutanen da annabi ya musu addu'a addu'a bi harci kuma dukkan addu'ar ta kar jatumarsa ummu sulaim ta kawo shi wajen manzon Allah tace ya annabin Allah wannan yaro unais tace gashi nan na kawo mishi ya maka shi ba ya zauna da kai bayan ta hada ta ce to ina roƙon ka kai masa addu'a yace Allah ya masa ya masa arzikin zuriya ya masa arziki na kuɗi ya masa ilimi ya masa tsawon rayuwa duka waɗannan ya samu sai wala a karanta hadisi goma baka ji an ce an Anas ibn Malik ba ga yana da ilimi Allah ya amsa wannan addu'a kuma an ce mai kuɗi ne kuma yana da yaya sun kai 100 da wani kuma ya rayu shekara 100 da wani to wannan Anas din shine karɓo mana hadisi hadisin da Abu Isa Tirmidhi ya fitar da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace yusharul mutakabbiruna يوم القيامة أمثال الذر يجي قبع القيامة ذا أتايد دما سجر من كي أعيوين الله wanda suke yin amsa da'awa suke yin amsa kiran Allah eh an karanta musu ayoyin Allah za su isgilanci da su eh an ce musu ga hukunci da Allah ya faɗa ga yadda manzon Allah ya karanta za su isgilanci yace to wa'annan sune masu girman kai yace to manzon Allah ya ce yuhsharul mutakabbiruna za a tayar da masu girman kai yawmal qiyamati gobe alqiyama amsalil bar kaman ainihin ƙwayar zarra haka za a tare su fi suratul rijal amma a surar mutane kaga mutum ɗan mitsitsi can ƙasa ya ga shahu mazil ya ce ƙasƙanci ya lullube su min kulli makan ta ko ina to ko ina yanzu ko anan aka ce kai ɗaya ne ɗan mitsitsi a cikin mutane ai sai ka ji wani iri ballantana a taron duniya gaba ɗaya a ta da kai ba kaman ƙwayar zarra haka kake ko kaman kiyashi haka kake ce an ta da kai bayan a duniya wataƙila kai babban mutum ne garjejin mutum amma saboda ka yi girman kai an karanta maka ayoyin Allah ka ƙi karɓansu an gaya maka hukunce-hukunce na Allah ka ce ba za ka yi ba an za a ce maka annabi bai aikata kaza ba kace ko annabin ya fito ya ce kaza ba ke ya ce mu ba za mu daina ba to wa kake koyi da shi waye zai koya maka addini ɗan uwa wallahi mu shiga taitayinmu mu kiyaye Allah to manzo Allah ya ce haka za a tada masu girman kai wanda ba sa karɓan wa'azi ba sa karɓan ayoyin Allah ba sa karɓan abin da aka faɗa musu na hukunce-hukunce gobe alkiyama sai a tayar da su tamkar kaman kiyashi amma a sura ta ɗan adam suwar mutane za a tayar da su amma ƴan ƙanana wani abin ya ishe ka takaici shi ne ya ce manzo Allah ya ce ya ga shahu mazil sai ƙasƙanci ya lullube su min kulli makanin daga kowane kwana daga kowane ɓangare duk inda ya waiwaya sai baƙin ciki zai dinga ci to don mu guje wa wannan baƙin ciki ƴan uwa wallahi mu tsaya gunda Allah ya tsaya da mu tsaya mu karanta abin da Allah ya ce mu karanta mu yi aiki da shi mu rayu a kai ya ce wa hada min jaza'i man takabbara wastahza'a bil haqqi wannan yana daga cikin sakamakon mutum da ya girman kai ya kuma isgilanci da gaskiya duk wanda ya isgilanci da gaskiya ya girman kai akan gaskiya to irin sakamakon da zai haɗu da shi kenan gobe alkiyama sai Allah ya ci gaba ya ce
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
الله مدعوك جن سركيتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للو عند سكي إيماني kuma suka yi aiki mai kyau Allah ya ce kanat lahu lalle ta kasance a gare su mai jannatul firdausi aljannatul firdausi ta kasance a gare su nuzulan gara Allah ya tanada musu aljannatul ta firdausi shine gurin da za su sauƙai ai malam ya ce innal ladhina amanu bi lalle wanda suka yi imani da Allah wa sadaqu rusuli suka gaskanta manzannina wa amalu salihati suka aikata aiki mai kyau a shari'ar musulunci kullum muna jaddadawa ƴan uwa aikin mutum baya zama mai kyau sai yana da siffa guda uku duk aikin da za ka yi a addini in dai aikin nan ya rasa waɗannan siffofi guda uku to ba a kiransa aiki mai kyau siffa ta farko Allah ne ya ce a yi siffa ta biyu manzon Allah ya koyar da yadda ake aiki siffa ta uku kuma aka samu ikhlasi kyakkyawan niyya lokacin da za ka yi abu karka yadda duk abin da za ka yi a ce niyyar ka ta ɓaci, karka yadda ka tsaya ka yi niyya mai kyau. To idan aikin ka ya tara waɗannan sifofi shi ake kira al'amalus salih. Allah ka mana arziki da shi. Za ka yi ƙwa wallahi kar mutum ya yi sakaci. Sai ya ce to lahum a'la manazil, duk wanda suka yi wannan suka yi imani da Allah, suka gaskata manzannin Allah, suka yi aiki mai kyau, to Allah ya ce wa'annan lahum a'la manazil, suna da masaukai madaukaka a cikin gidan aljanna. Wa awsaduha, kuma za a ba su matsakaitan gidaje, a ba su mafi girma da ɗaukaka da kuma matsakaitan gidaje. Wa hiya afdaluha manzilan, wa'annan su ne mafi ainihin darajar masaukai da Allah ya tanada a yin aljanna. Mu dage mu yi aiki. Hadisi ya tabbata, wanda Allah ya ce da Allah ya gina aljanna, ya gina ta, ya gama gina ta ya ce mata ta kallimi, ceki aljanna ki yi magana, mai za ki ce? Aljanna sai ta ce mai, kada aflahal mu'minuna. Ta ce mu'minai sun rabota, sai ka dage ka zama cikin mu'minai don ka rabota. Ka dage ka zama cikin mu'minai don ka rabota. Wallahi ba da buri ba ne, da ƙoƙari ne ko? Yawa bijaddillah bijaddin ko? Ko kuma bijaddillah bijaddin. Yawa ba da buri ba ne, da ƙoƙari ne. Sai ka yi ta ƙoƙari kafin ka dake, sai ka dake kafin ka shiga. Daga ƴan uwa mu dage wallahi. Wannan duniya kar ku bari duniya ta ruɗe ku, kar ku bari wannan duniya ta ɗauke hankalinka akan abin da zai zama maka mai amfani, kar ka bari duniya ta ɗauke ka a rayuwar da ba ta da ƙarshe, ta bar ka a rayuwa mai ƙarshe kuma ka zo kana cizon yamba. Ka zama cikin bayin Allah masu hankali. Imam Nawawi a Tawhid ɗinsa a Riyadu Salihina ya zuka wasu ‘yan baituka, ya ce inna lillahi ibadan fatuna خلق الدنيا وخاف الفتنة نذروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجسا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يجا إن لله عبادا فتنا للي ألنا دو سباي ما سكيب من هنكني ما سبسيرا ما سسن ياك ماتا ما سئلم ياك ماتا ما إرن متى ننيوبكو دفاس دئلم ياك ماتا. Abinda zai tabbatar maka da haka shine, idan ka shiga nan ka ga ruwa yana zuba, ba kowa zai shiga ya kashe ba. Da yawa kowa zai fito ya tafi abinsa. Amma ya kamata ka bar shi yana zuba? To kaga ilimin ya kamata ba mu da shi a yau. Shi yasa abubuwa da yawa suka lalace. Ka zo wuce ka ga yara suna barna. Ya kamata ka bar su? Me ya kamata ka yi? Kai musu faɗa sai ka wuce. Sai in kai faɗa iyayensu ma zuwa za su dame ka. Shi sa abu ya lalace, yanzu ga yaran suna damun mu ko? Ba mu mai da hankali a kansu. Wani bawan Allah a gurin ya fito kawai aka cire masa hannu cikin satin can. Bai san abin da ya ba, kat aka cire hannun wallahi. Saboda muna ganin abin da ya kamata mu yi magana ba ma magana. Ilimin ya kamata mun yi watsi da shi. To Allah ya ce, malam ya ce, inna lillahi ibadan fatuna, Allah yana da wasu bayi masu kaifin hankali. Daliku duniya, sun saki duniyar nan ba su damu da ita ba. Wa khaful fitna, sun ji tsoron rigingimu da fitintunu. Fitina mafi girma ita ce a ce ka rasa imani. Ita ce fitina mafi girma ce ka wayi gari a ce ba ka da imani. To ba masifar da ta wuce wannan. Ya ce nazaru fiha, sun yi tunani a wannan duniya. Falamma alimu, yayin da suka gane suka samu ilimi ne yaƙini cewa annaha laysan li hayyin waɗana, wannan duniya ba wani ne na tabbata ba. Me suka yi? Ya ce ja'aluha lujjatan, sai suka mai da ita teku, koguna, suka mai da su fadamu da za su shiga su tsallaka su tafi gidan gaskiya. sai ce wattakazu salihal a'mal, sai suka riki kyawawan ayyuka a cikin wannan duniya, sufunan suka zama musu jiragen ruwa da za su yi amfani da su wajen shiga wannan tekun su tsallaka su tafi gida na gaskiya. Zaka wallahi kada duniya ta ruɗe ka, ta bar ka rasa wannan gida mai fa'ida na aljanna da Allah ya ce ya tanade su ga mutanen da suka yi imani, bayan sun imani suka yi yadda da manzannin Allah, suka gaskata Allah, suka yadda da manzannin Allah, sannan kuma suka yi mai aiki mai kyau, suka yi aiki mai kyau. Sai sa Imamu Tabari a cikin tafsirin sa yace innal ladina sadaqu Allah wa rasula, lalle wa'anda suka gaskata Allah da manzansa, wa amilu bi ta'atihi, suka yi aiki ta hanyar yi wa Allah biyayya, kanat lahum jannatul firdaus, to aljannatul firdaus ta kasance a gare su, manzilan zai zama masaukin su, wa karamatan kuma zai zama gurin girmamawa su, Allah zai girmama su a ciki. Da haka ya kamata mu dage don Allah ya girmama mu. Nasiru Sa'idi yace ai hadha jazaul mu'minina, wannan shine sakamakon mu'mine, alladhina jama'u bainal imani wal amali salih, wanda suka hada tsakanin imani da kuma aiki da kwarai. Kaga mujarradin imanin ba zai ba kenan ko, dan ka ce nayi imani to dole sai da aiki. Daka in ka ce ni mai imani ne, abinda zai gaskata imaninka to a ganka ko mai yawan aikin kirki ne, duk salloli za a ganka mutane sun saida da cewa babu sallar da take wuce ka a jami'i, duk gun alkhairi za a ganka, amma duk gurin da yake na sharri ba a ganinka, duk gurin da yake na tsiya ne za ka nesanta kanka da wannan. Shi yasa Nasiru Sa'idi ya ce hadha jazaul mu'minin, wannan shine sakamakon mu'minai, alladhina jama'u bainal imani wal amali salih, wanda suka hada tsakanin imani da ayyuka na kirki, falahumul a'lal jannat, daga su suna da mafi daukakan gidajen aljanna, wa afdaliha kuma da mafi ficinta. An abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaws, Allah yace idan za ku roki Allah gidan aljanna to ku roke shi ba ku aljannatul firdaws, dan me yasa ce fa innahu a'la aljanna, domin jannatul firdaws ita ce mafi madaukakin gidan aljanna, kuma ita ce cike tsakatsaki, wa fawqahu arshul rahman, saman ainin aljannatul firdaws anan al'arshin Allah take, wa minhu tafajjarul anhar, daga nan ne koramu suke ainin tsagowa su yo na gidan aljanna, da Allah ya gaya maka cewa aljanna akwai koramu wanda suke gudana a ciki, to daga wannan gurin ainin koramun suke tsagowa su, ta kai ka ya kamata da ka nemi aljanna, ka nemi aljannatul firdaws, Allah ka mana baiwa da wannan aljanna sai da aiki. Ya gaskiya ke yawa sai da aiki, tabbas yana da kyau ka roki Allah ya baka, amma ka zama mai kokari. Me yasa nace sai da aiki? Rabi'a wani sahabi ne kuma kadimin manzon Allah ne, wata ran manzon Allah ya fito sai zame shi a kicin gida a cikin ɗakin da daddare yana bacci, da annabi ya tada shi ce sal, ce salli roke ni, sai ce manzon Allah yanzu zan roƙe ka ko za ka ban dama na yi tunani, yace na baka tunaje ka yi tunani, yace nazari mai yawa ya dawo sai yace inni as'aluka murafaqataka fil janna, ni ina roƙon makwabtaka da kai a gidan aljanna, sai yace awa gaira zalika, yace huwa zaka ya rasulullah, baka buƙatan wani ja'a, ni makwabtakan nan nake ne. To manzo Allah zai ce masa fa inni ala nafsika bikathratu sujud, inda kana son ka zama makwabcina a gidan aljanna, manzo Allah ko yana yana ina firdausi ko yawa, to in kana son ka zama makwabcinsa sai da aiki, dan wannan Rabi'a boye boyen gidan annabi ne, amma annabi ya ce masa ka taimaka mun kai a karan kanka bi kasaratu sujudi, da yawan nafilfili so kin ga nan mun je Allah ya ba mu aljannar firdausi muka ce amin eh haka ne to sai mun yi aiki sai mu tashi mu saki mutane suna bacci kana sallah eh Abu Hurairah haka yace ko yace wasallu bil layli wan nas niyam ku yi sallah da daddare mutane suna bacci kaga kana so ka shiga aljanna sai ka sha wahala ba a samu aljanna da so sai mutum ya sha wahala Allah ka yi sauƙaƙe mana ibada Allah ka sauƙaƙe mana ibada to akwai hadisi daga ainihin Ubadatu dan Samit Ubadatu dan Samit wannan hadisi ne na Bukhari Ubada yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kala yace lalle annabi mai dira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace fil jannati mai at daraja a cikin gidan aljanna akwai matakai na daraja har guda 100 ma baina kulli darajataini tsakanin kowanne daraja daya ko fifi ko tsakanin fifi ko wannan da wannan yace ka baina sama'i wal ard kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa ne kowanne gidan aljanna amma an ce maka kuma jannatul firdaus ita ce mafi ɗaukaka kaga ko in kana neman wancan wurin sai ka dage da aiki ko wa fi zalika fa yatanafasu matana Allah ya taimake mu Allah ya ce khalidina fiha ko ka karanta Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawoma a cikin ta wancan hadisin Abu Hurairah na mutuwan mutuwa ya tabbatar mana da cewa za su dawoma a ciki ko yawa ya tabbatar mana da cewa dan adam zai dawoma a cikin gidan aljanna la yabghuna anha hiwala ko ba sa bukatan canjawa suna dawomi a ciki ai kali ne fiha abada la yuriduna anha tahawulan ba sa bukatan a canja musu da ragabati yin fiha saboda kudin da suke da suke da shi a cikin gidan aljanna wa hubbihi la da kuma san da suke wannan aljannatul firdaus ba sa burin a canja musu ba sa burin a yi a kawo musu wani abu suna neman su dawo mu a cikin wannan gida Allah ka sa muna da rabo a ciki sai ce min ka karanta ko sai mu karanta
qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
الله مدوك كنسر كيتي قل لو كان البحر مدادا دا ذا أتيو تيكونا دا أكدسو توس زما تودو توداني ودا ذا هي أم فاندسو جربو تكلمو من الله لنفيد البحر إجا دا تكتكونا سنكاري قبل أن تنفد كلمات ربي gabanin kalmomin ubangiji na su kare walau ji'na bi mislihi madada ko da za ku zo da kwatankwacin su mai tsayawa adadi dewa ai ta zuwa da su za su kare ai shine malai ce kul ayyuhar rasul ka ga musu ya kai wannan manzo cikin uslubi na talqini ko yace masa law kana ma'ul bahr da a ce ruwan teku ko ruwan koguna hibrul ya zama tawada ne الأقلام ودا أكثر نعمت الكلمة التي يكتب بها ودا ذا أي ربوتو دسو كلام الله ذا ربوتو ذنتك عن الله من علمه إن علم من الله وحكمته ده حكمه من الله وما أوهاه إلى ملائكته ذا أبن ذا الله يوحي إنسا زواج ملائكه ورسله ذا من ذن إنسا إجل نفيد ماء البحر ذا روان تيكون دويا كاري قبل أن تنفيد كلمات ربي gabanin kalmomin ubangiji na su kare walau ji'na bi misli al-bahri biharan ukra da za a zo da ruwan teku wani ruwan daban a ta zuwa da su yuda za su kare malai ce wa fil ayati a cikin wannan aya isbatu sifatul kalamillah kalamun lillah akwai tabbatar da siffa ta magana ga Allah to ababi na tauhidi tauhidi na ahlus sunna wal jamaa duk siffar da Allah ta fito da kansa kana tabbatar masa baka tawili in Allah yace yana magana Allah yana magana amma wa kaif wannan shine majhul ya magana Allah take an jahilta ba wanda ya sani wal imanu bihi wajibun kai imani cewa Allah yana magana wajibi ne wa su'alu anhu bid'atun in ka je kai tambaya ya magana Allah take kai bid'a saboda wanda suka zo gabaninka ba su yi tambaya ba cewa suke me qalu sami'na wa ata'na kai ma haka ake so kai mun ji mun yi biyayya Allah yana magana tabbas yana magana mun yarda Allah ya ce na da hannu Allah yana da hannu ya yake ba uwanka amma kai imani Allah yana da shi Allah yana ji Allah yana gani ya yake ba uwanka wannan shine tauhidi na gaskiya amma ka zo kana wani tawili ka ce kudirar Allah wane ne din Allah waye saka manzon Allah ba haka yi ba manzon Allah zuwa ya bayyana ya tabbatar da magana a Allah ya tabbatar da hannu a Allah ya tabbatar da kaza a Allah kai ma sai ka tabbatar shi za a ban tambaye Imam Malik aka ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ko ce Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshinsa sai suka ce kaifa al-istiwa ya imam yaya istiwa in ubangiji yake ce wal kaifa majhul yace yadda Allah ya daidaita an jahilta sai yace wal imanu bihi wajib kai imani da cewa Allah ya daidaita kuma wajibi ne ka zo kai tambaya kai kuma ka zo da abin da ba ta bai ba ka zama dan bid'a Allah ya kare mu to zaka shi sa mallan yace a cikin wannan ayar akwai tabbatar da siffa ta magana ga Allah madaukakin sarki haqiqatu haqiqa kama yaliqu bi jalalihi kama yadda ya cancanta da daukakarsa wa kamalihi da cikarsa zaka zaka tabbatar da wannan siffa Allah ta'ala ya ce yana magana tabbatun fahimta Allah ya ci gaba ya ce kace musu ul innama ana bashar mislukum kace musu lalle ni mutum ne kwatan kwacin ku in kuma zaka yi tawilin yan duniya kace ul ma ana bashar ni ba mutum bane mislukum kwatan kwacin ku ko amma ba haka bane bai dai bi zuba dai ni mutum ne irin ku don kace annabi ba mutum bane to shi me babu abin da yake mutum daraja ko mala'ika bai kai dan adam daraja to in kace annabi ba mutum bane to ina ka kai shi aljani bai kai dan adam daraja mala'ika bai kai dan adam daraja to shi menene kenan manzon Allah mutum ne sai dai Allah ya kebance shi da wasu darajoji wanda ni da kai ba mu da shi saboda haka dole ka tabbatar yace in kulka ce innama ana basharu ni fa mutum ne irin mislukum kwatankwacin ku tame a siffa da halitta amma a daraja da ɗaukaka ba irin mu ɗaya da shi ina ba ta mun fahimta su da haka yawwa sannan ya ce yuha ilayya abinda ya sake bambanta ni da ku ni ana mun wahayi ana turo mala'ika ya zo ya gaya mun saƙon Allah ku ko ba ku da wannan matsayi me abin ne ake masa wahayi innama ilahukum kawai ku sani abin bautar ku ilahun abin bauta ne wahidun guda ɗaya faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda yake tsammanin haɗuwa da ubangijinsa la mi lafiya to falyamal amalan saliha yayi aiki mai kyau shine aikin da babu riya a ciki ka kore riya a cikin ayyukanka bayan ne yace wala yushrik fi ibadati rabbihi ahada kada ya hada wani cikin bautar Allah kada ya hada wani Allah a cikin bautar Allah shine ka dauki haƙƙin Allah ka baiwa bawan Allah kar kai haka duk haƙƙi na Allah ka barwa Allah shi kadai aishi ne malam mai tafsiri ce ul ayyuhar rasul ka fada musu yake wannan manzo li haula'il mushrikina ga wa'ancin mushrikai innama ana basharun mislukum ni mutun ne kwatan kwacin ku yuha ilayya min rabbi ana mun wahayi daga wajen ubangiji na annama ilahukum ilahun wahid cewa lalle abin bautar ku abin bauta ne guda daya fa man kana yakhafu azab Allah azab rabbi duk wanda yake jin tsoron azabar ubangijinsa wayar ju sawabahu yana kuma tsammanin lada daga wajen ubangiji yawmal qiyamati ko yawmal liqa'i laran da zai hadu da shi bal ya'mal amalan saliha to yi aiki aiki mai kyau li rabbihi ga ubangijinsa muwafiqan li shar'i irin aikin da ya daidai da shari'ar Allah kar kai aikin da bai daidai da shari'ar Allah ba bayan nan yace wala shirk fi ibadati kada ka hada Allah a cikin bautan nan ma'ahu adam tare da shi ka hada shi da wani kar ka yi wannan gairihi waninsa kar ka yi wannan to wannan shine karshen wannan sura ko akwai darussa da dama da ya kamata mu fitar amma saboda lokaci ya ja za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a sabuwar sura ko abinda muka faɗa wanda yake yayi daidai muna roƙon Allah ya bamu ladansa ya kuma bamu ikon aiki da shi ya bamu ainihin tabbatuwa a kansa wanda muka faɗa da kuskure da ni da ku din gaba ɗaya Allah ya yafe mana kuma kar Allah ya bamu ikon aiki da abinda yake na kuskure haka muna roƙon Allah ya sada mu da albarkar da ke cikin wannan sura ya kuma bamu ladan da ake bayarwa na waɗanda suka karanta ta suka kokarin sanin ma'anarta ya kuma ba mu ikon aiki da ita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kidhid dunya wa adhabil akhirah اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم نتوصل دوننا حدوا من أرقونك اللهم ساء منشي أو أنك ساتاو اللهم كذونا دمولا فيها أو أنك ساتاو اللهم ونن ذا بيديك ذوها اللهم كساء إيش لا فيها أقام الله فيها دو وديك نفين قصر مدى الأمر مدى شري Allah ka isar mana a kansa duk wanda yake nufin kasar mu da al'umma mu da alkhairi Allah ka sada mu da shi Allah ka sada mu da dukkan alkhairi Allah ka kawo aminci da zaman lafiya fitinar da take faruwa a jihar mu ta Bauchi a yankunan alkaleri da sauran wurare Allah muna roƙon ka kai dauki Allah muna roƙon ka taimaka jami'an tsaro ka ba su nasara akan miyagun waɗannan mutane Allah muna roƙon ka kawo mana aminci a jihohin mu ka kawo mana zaman lafiya ka amintar da mu Allah ka muna arzikin jihar Katsina Allah ka muna arzikin jihar Katsina Allah ka sa ta zo da dukkan alkhairi dukkan shari kuma Allah ka nesanta mu da shi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi